الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 13 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 12 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. To, sahu dai na farko yakan fara ta bayan liman, kai tsaye bayan liman ake fara sahu. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada liyalini minkum ulul ahlali wan nuha manzon Allah yace masu hankula balagaggu daga cikin kusance ne don haka wannan hadisi yana tabbatar da sahu na farko za a yi shi ne kai tsaye bayan liman kuma waɗanda ake bukata su tsaya bayan liman waɗanda suke baligai manya kenan masu hankali sahu na biyu ko na uku ko abin da ya kama da haka babu wani dalili bayyananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa ga ta inda za a faro shi illa kasancewar fara shi daga dama yana iya shiga karkashin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda da take faɗa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يُجِيبُ مُتَيَمُّمٌ فِي تَنَوُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَظُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ عائشة الله يدد إذا تكي تشيوا فارا واد داما ناقاية ترد منزان الله صلى الله عليه وسلم أوجن سن يتاكل منسا إذن زي سن يتاكل ما يكن سن يكفر داما كافين تهبو idan zai fitar da takalma yakan fitar da kafar hagun kafin ta dama wannan nasi ne bai a wa hadisi ne wanda yake tabbatacce akan haka shine tace farawa da dama na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sanya takalman sa tace haka nan wajen cashe kai ma'ana idan zai sarce kai yakan fara da bangaren dama kafin nahu sannan ta ce wa duhurihi da tsarkinsa ma'ana wanka ko arwalla manzon Allah yana gabatar da gabar dama akan tahu Aisha sai ta ce wa fi sha'anihi kulli haka cikin lamarinsa gaba daya farawa da dama na kayatar da shi to don haka fara sahu na biyu ko na uku ko abin da ya kama da haka daga dama to yana iya shiga karkashin wa fi sha'anihi kulli amma kar kaga cewa kuskure ne dan an faru sahu na biyu ko na uku daga hagu ko kuma daga tsakiya ta ko ina ana iya fara shi domin babu wani nasi a bayyana wanda ya nuna cewa ga ta inda za a faro shi amma yana iya shiga karkashin wannan hadisi zuwa masallaci da ake yi daman domin a riski sallah ce ta jama'a idan jama'a sun gama sallah a masallaci ba dole bane sai ka je masallaci zaka yi sallah a gidanka zaka iya yi, amma in ka tabbata masallaci ba a gama sallah ba ko kuma ga wani masallaci wanda zaka iya zuwa ka je ka samu sallah, to ya zama wajibi akan ka ka je ka samu sallah ta jama'a. Amma in dai an riga an gama to ba laifi mutum yake iya yin sallah a gida. To shi kamuwa ba ta dacewa ba, kowa bai kemawa mutum kamuwa illa alƙali. Alƙali shi ne yakan yi kamuwa ga wanda ba shi ya kewaye dukiyarsa, an gane ku, sai alƙali ya kame dukkan abin da ya mallaka yawanci na dukiya, a tsaye da wannan dukiya a yi wantaranta a biya masu haƙƙi haƙƙinsu. Amma misali yanzu kana bin mutum kuɗi, an gane ku, kana bin mutum kuɗi, misali kuɗin shi ya shigo hannunka ka masa kamuwa, wannan tamkar kama kanka hukunci ne. Kama kanka hukunci ne. Shi kuma abin da yake ƙa'ida, idan kana da haƙƙi a kan wani ya ƙi sadar maka da haƙƙinka, to abin da ya dace kenan ka kai ƙarar shi wajen inda za a fito maka da haƙƙinka. Amma in ka masa kamuwa kuma ya ga cewa ya yarda da wannan, to kuma ba matsala, amma dai a farko bai dace ba mutum ya yi. Idan kana mutum bin mutum haƙƙi, to abin da ya kamata ka lallashe shi, ka nuna masa kana da buƙatar wannan haƙƙi naka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Bahara, muna cikin baban da ke bayani game da wato abubuwan da ke warware arwalla, wanda mun yi bayani a baya abubuwan da ke warware arwalla sun kasu kashi biyu, akwai hadasi sannan kuma akwai sababi. Hadasi wanda ke warware arwalla abubuwa ne kamar guda uku, an gane ku, ko kuma in mun hada da sauran gaba daya abubuwan da ke warware arwalla, farko dai wato akwai bayan gari. Bayan gari na ɗaya daga cikin abin da ke warware arwalla. Abin da ya tabbatar da haka wato shine nasi na Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na malamai cewa bayan gari na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Nisa da suratul Ma'ida, au ja'a ahadun minkum minal ghaib, Ubangiji ta'ala ya ce ko kuma ɗayan ku ya dawo daga kurani. Lafazin ghaib kamar yanda bayani ya gabata a larabci shine kurani, an san kurani ko ka ce gangare kenan. Ubangiji ta'ala kinaya ne game da abin da yake fita daga jikin ɗan adam na datti da ƙazanta, shine Ubangiji ta'ala ya ce ko ɗaya daga cikin ku ya dawo daga kurani, ma'ana ya dawo daga biyan buƙatarsa. Wannan aya tana tabbatar da fitar bayan gari na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla. Abu na biyu wanda shi ma nassi ne na sunna ya tabbatar da cewa na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla haka ijma'i na malamai, wato shine bawali. Bawali yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wa hadisin Safwan ibn As-Salis yake cewa lakin min ga'idin wa bawlin wa nawmi, wato sani dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba mu fitar da kufinmu wato a sababin bayan gari ko bawali ko bacci. Kaga wannan hadisi ne yake tabbatarwa bawali yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla. abu na uku daga cikin abubuwan da ke warware alwala wato ita ce iska fitar iska na daga cikin abubuwan da ke warware alwala kamar yanda hadisi ya gabata kuma makamancin sa zai maimaito a darasin mu na yau insha Allah hadisin da aka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani mutum idan ya fara sallah akan kamanta masa wato kamar wani abu ya fita daga jikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kada ya yanke sallah sai ya ji warin iskar ko kuma karin fitarta haka hadisin da yake cewa idan ɗayanku ya ji wani abu a cikin cikinsa ma'ana kukan ciki manzon Allah ya ce kada ya yanke sallah kada ya fita daga masallaci manzon Allah ya ce sai ya ji karin fitar iskar ko ya ji warinta wannan hadisi yana tabbatar da fitar iska na daga cikin abubuwan da ke warware alwala na uku kenan na hudu wato shine mazi mazi wani ruwa ne wanda yake fari maras kauri wanda yake fita a lokacin da shahawa ta motsa a duk lokacin da mutum shahawa ta motsa a jikinsa to yakan fita kuma sau da yawa mutum baya sanin fitarsa sai dai bayan ya fita wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da ke warware alwala kamar yanda hadisin da Aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa kuntu rajulan madba'an yace na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi wato sai na umarci al-Miqdad ibn al-Aswad ya tambaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin fitar mazi saboda matsayin yarsa game da ni domin Aliyu Allah ya kara masa yadda surki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yana aure da diyarsa Fatima don haka yace saboda matsayin Fatima game da ni to naga cewa da kunya gaba da gaba ne masa irin wannan tambaya don haka sai na sanya al-Miqdad ibn al-Aswad ya tambaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Allah da aka tambaye shi sai yake cewa fihi ruhu game da fitar mazi akwai wajabcin saki a walla idan mazi ya fita sai mutum ya wanke gabansa da marinansa kuma dole sai ya saki a walla ma'ana wannan arwalla ta warware don haka fitar mazi kenan wato mazi shine na hudu daga cikin abubuwan da ke warware alwala na biyar wato shine jinin istihaba jini ne wanda yake na rashin lafiya wanda hadisi ya gabata wata jijiya ce wadda take kusa da mahaifar mace shaidani yakan habri wannan jijiya sai bakin ta ya bude sai jini ya ringa zoma mace ba tare da kakkautawa ba menene makasudin yin haka shine dan ya rikita mata al'adarta ya bata mata harkoki na ibada ta kasa gane al'ada ce take ko ba al'ada bace to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna ma ita wannan mata Fatima bintu Abi Ubaysh cewa ga yanda za ta yi kamar yanda zamu iske hadisin nan gaba manzon Allah ya nuna mata cewa in ta kasance mumayyiza ta san jinin al'ada to sai ta yi amfani da ilimin da Allah ya bata game da sanin wannan jini domin shi jinin al'ada jini ne wanda launinsa baki ne ma'ana ya karkace zuwa baki sannan kuma yana da kauri sannan kuma yana da wari waɗannan su ne sifofinsa guda uku baki ne yana da kauri kuma yana da wari shi kuma jinin istihaba jini ne wanda yake ja kuma ba shi da kauri kuma ba shi da wari idan in ta kasance mumayyiza ta san jinin al'ada ta san wanda ba na al'ada ba to lokacin da taga jinin ya canza kenan a lokacin nan sai ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada in taga jinin ya zo akan sifofin jinin al'ada to sai ta daina sallah da sauran dukkan wasu ayyuka na ibada wanda jinin al'ada yake hanawa idan ka ta kasance wato wannan kenan hanya ta farko kamar yadda dai duk bayani zai zo akan haka in kuma bata kasance ba mumayyiza ta san kwanukan al'adarta wanda ta saba yi a kowane wata ta saba idan wata ya kama ya kwana biyar to takan yi al'ada shi daga wata bakwai ga wata takwas ga wata misali kwana uku to idan wata ya kama ya kwana biyar shida bakwai takwas sai ta dina sallah idan wannan kwanuka sun bada baya sai ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada. Idan kuwa haka kin ma bai samu ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiryar da ita zuwa al'amari na uku, shine a duk wata sai ta dauki kanta a matsayin mai tsarki kwana 23, kenan kwana 7 sai ya zamanto ta dakatar da wannan harkoki na ibada, ba sallah, ba abin, ba azumi da abin da ya kama da haka. Ko kuma ta dauki kanta a matsayin mai tsarki kwana 24, kenan kwana 6 sai su zamanto sune na al'adarta a kowane wata, ma'ana wanda jinin ya zarce kawai babu gaggautawa, ta manta kwanukan al'adarta, kuma ita ba za ta iya rabe tsakanin jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba. A duk wata kawai sai ta dauki kanta a matsayin mai tsarki kwana 23 ko kwana 24, yayin da dauki kanta a matsayin mai al'ada kwana 6 ko kuma kwana 7. Kenan in ta dauki kanta a matsayin mai tsarki kwana 24, kenan za ta dauki kanta a matsayin mai jinin al'ada kwana 6. In ta dauki kanta a matsayin mai tsarki kwana 23, kenan kwana 7 shine kwanukan ta na al'ada. Domin galibin mata al'adar su ba ta wuce kwana 6 zuwa 7, mafi yawan mata haka ne. To anan a takaice dai hadisin yana tabbatar mana cewa jinin istihaba na daga cikin abubuwan da ke warware alwala, domin a cikin hadisin maza Allah ya ce mata thumma tawaddi'i li kulli salati, maza Allah ya ce ki yi alwala ga kowace sallah, ga kowace sallah maza Allah ya ce ki yi alwala. Don haka mai jinin istihaba a lokacin kowace sallah sai ka yi alwala. Wannan hadisi yana tabbatar da cewa jinin istihaba na daga cikin abubuwan da ke warware alwala. Amma in ta yi alwallar koda tana cikin sallah jinin na zo mata, to wannan bai bata mata sallah ba. Iya abin da ya zama wajibi a kanta shi ne lokacin kowace sallah ta yi alwala, in dai wannan ta bada iya abin da yake kanta. Sannan sababin ku shi ne bacci, kamar yadda shi ma bayani ya gabata a kansa, cewa bacci in ya kasance mai nauyi ne wanda hankalin mutum yakan gushe, bai san wanda ya tafi balantana wanda ya zo, idan akwai jama'a abun suna wata hira bai san ba me ake faɗa, to irin wannan bacci ko kankantarsa to wannan ya warware alwala in dai ya nauyaya. Amma bacci wanda yake mara nauyi, wanda ka san wanda ya tafi, ka san wanda ya zo, in ma hira ake abun ka ɗaukakan dan ji abin da ake faɗa, to wannan ko da na awa nawa kai bacci alwalarka tana nan ba ta warware ba. Gani ko alwala tana nan ba ta warware ba. A darasi da ya gabata, sannan kuma yana daga cikin abubuwan da ke warware alwala a baban kamar yadda muka karanta, wato shine shafar gaba. Duk mutumin da ya shafi gabansa da nihin shahawa, jin daɗi, to alwalarsa ta warware. Amma duk wanda ya shafi gabansa ba da shahawa ba, alwalarsa tana nan. Kamar yadda malamai suka haɗa kan waɗannan hadisai guda biyu, hadisin Talq ibn Ali, Allah ya ƙara masa yadda, da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullahi, mutum ne ya shafi gabansa a cikin sallah, ko kuma ya ce rajul, qala rajul, wani mutum ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce masistu zakari, ya ce ya Rasulullahi, na shafi gabana, yaya? An gane ko? Alwallata tana nan ko kuma babu ita? Ko kuma auqala ar-rajulu yamassu dhakarahu fi s-salah, yace ya Rasulullahi, mutum ne ya shafi gabansa a cikin sallah, a alaihi wudu, na kanshi sake alwalla? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa la, ma'ana ba maganar ya sake alwalla, innama huwa baqatun minka. Manzo Allah yace gabanka ai wata tsoka ce daga cikin tsokokin jikinka, ma'ana tamkar ka shafi duddigenka ne, tamkar ka shafi kanka ne, ko ka shafi baya, ko ka shafi cikinka, dan ka shafi duddigen kafarka za a ci alwalarka ta warware? Manzo Allah ya kamanta masa cewa gabansa daidai yake da duddigensa, ma'ana gaba ce daga cikin tsoka ce daga cikin tsokokin jikinsa, kenan ba maganar sake alwala. To sai ga hadisin Busra, Allah ya kara mata yadda, shi ma hadisi ne ingantacce. Busra bintu Safwan, Allah ya kara mata yadda, take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, man massa zakarahu falyatawaffa, manzon Allah ya ce duk wanda ya shafi gabansa ya sake alwala. To wancan hadisi ya ce tamkar ka shafi wata gaba ce daga cikin gaban jikinka, to wannan hadisi kuma sai ya ce duk wanda ya shafi gabansa ya sake arwalla kuma gaba ɗayan su hadisai ne ingantattu. To dama hanyoyi ne ake bi kamar kusan guda uku. An san annasikh min al-mansukh sai a tabbata akan haka. In an san wani hadisi ya yi rigaye, wanne ne ya biyo baya, sai a ɗau wanda ya biyo baya kenan ya shafe hukuncin hadisin da ya gabata. Shi kuma wannan baya kasancewa dole sai ana da tarihi, an san wani hadisin ya gabata, wanne ne ya zo da baya. An gane ko? Mataki na biyu wato shi ne aljam, wato sai a yi ƙoƙarin yanda za a haɗa kan hadisa. Yanda za a haɗa kan hadisa, in kamar misali zai zamanto kowane hadisin a yi aiki da shi ba tare da jefar da ɗaya daga cikinsu, to haɗa kansu shi ne ya fi dacewa. Don haka malamai suke cewa aljam'u aula, haɗa kan wato nassi na shari'a waɗanda ake ganin kamar sun ci karo da juna, to shi ne ya fi dacewa game da jefar da wani. In haɗa kan bai samu ba, sai a zo mataki na uku, shi ne at-tarji, a rinjayar da wani hadisin akan wani a sababin wasu dalilai. Dalilai kuwa na rinjayar da hadisi akan wani hadisi da dama sun kai kusan goma, kamar yadda malamai suka zana. Idan wannan rinjayarwa ba ta samu ba, to mataki na huɗu shi ne at-tawakkuf, sai a taka birki a tsaya kawai. To don haka malamai sun bi hanyoyi suka haɗa kan waɗannan hadisai. Wasu malamai suka ce wannan hadisi na Talib ibn Ali yana nunin cewa duk mutumin da ya shafi gabansa, in dai akwai wani shamaki tsakanin tafin hannunsa da gabansa, to wannan arwallarsa tana nan. Ma'ana ka shafi gabanka kenan ta bayan wani shamaki, kamar misali wando da abin da ya kamata. Suka ce arwallarka tana nan, ba ta zo ne ba. Shi kuwa hadisin Musra suka ce yana nuna cewa duk wanda ya shafi gabansa, in dai babu wani shamaki tafin hannun ya taba gabansa, to arwallarsa ta warware. Wasu malamai haɗa kan hadisan da suke. To hanya ta biyu wanda ita ce malamai suka tabbatar, suka ce duk wanda ya shafi gabansa in dai da nihin shahawa, to arwallarsa ta warware, kamar yadda hadisin Musra ke tabbatar da haka, man massa zakarahu falyatawadda, duk wanda ya shafi gabansa ya sake arwalla, kenan inda shahawa ne. Shi ko wancan hadisi na Talib ibn Ali, duk wanda ya shafi gabansa in dai ba dan wata shahawa bace, to tamkar ya shafi dukkan kafarsa ne, ba magana sake arwalla. Kenan anan abin da muke so mu gane, shafar gaba da shahawa na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla. Wannan amma fa ana magana ne ga namiji. Ita mace dan ta shafi gabanta ba magana sake arwalla. Wannan ana magana ne ga namiji, domin cayi qala rajulun masistu zakari, wani mutum yace ya rasulullahi na shafi gabana, ko kuma ar-rajulu yamassu zakarahu fi salati, namiji ne ya shafi gabansa a cikin sallah, a alaihi wudu'u, shin na kashi saki a rawalla? Zan Allah yace la, inna ma huwa qara'atu minka. Sannan kuma mun wuce da hadisi wanda wato Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa duk wanda amai ya zo masa, ko haƙo, ko ƙwarnahi, ko mazi, to ya juya, ma'ana ya yanke sallah, ya je ya sake arwalla, sannan ya yi gini akan sallarsa. Wa huwa fi zalika la yatakallam, a cikin zuwa ya sake arwallar, wato kada ya yi zance, kuma kada ya ba alƙula baya, kamar yadda malamai suka dita wasu sharuɗa, in har ya kiyaye waɗannan abubuwa zai iya gini akan sallarsa. A takaice dai hadisin shi bai inganta ba, don haka amai baya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla. Haka haƙo, jini da yake zuwa daga hanci, shi ma wannan baya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla. Haka ƙwarnahi, ma'ana wani abu ne yakan taso daga cikin cikin mutum, kamar amai ne, to shi ma baya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla. Amma shi na huɗun, mazi, na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla, kamar yadda hadisin Ali ya gabata, kuntu rajulan mazza'an, sannan kuma gini akan sallah bayan arwalla ta warware, wannan shi ma bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai abin da ke warware arwalla ya zo ma mutum yana cikin sallah, to sallah ta baci, ba maganar ya gini zuwa zai ya sake arwalla, ya zo ya sake sallah sabuwa. sannan kuma daga cikin abubuwan da ke warware arwalla akwai cin naman raƙumi ba maganar ƙayyadewa cewa tsufar raƙumi an gane ko idan mutum ya ci naman raƙumi wannan ya zama wajibi a kansa ya sake arwalla a magana mafi rijiyayi kamar yadda hadisai biyu suka tabbatar da haka gaba ɗaya su kuma suna cikin sahihu muslim hadisin jabir ibn samura da hadisin bara'u ibn azib Allah ya kara musu yadda hadisin jabir shine ya gabata yake cewa anna rajulan sa'ala annabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atawaffa'u min luhumil ghanam yace ya rasulullahi shin zan sake arwalla a sababin cin naman kankanan dabbobi ma'ana tumaki da awaki su ne ake nihi da alganam ismul jins ne an gane ko tinkiya da akuya su ne alganam ita akuya sunanta na musamman shine alma'az ita kuma tinkiya abban kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa wa minal ma'azis nayni a can cikin suratul an'am shine yace atawaggahu min luhumil ghanam ana an shahi ada tustifham atawaggahu min luhumil ghanam yace ya rasulullahi shin yanzu na sake arwalla a sababin cin naman kankanan dabbobi qala in shi'ita manzo Allah yace in ka ga dama in ka so ka saki kina in ka so fa ba za ka saki ba cewa masa in shi'ita in ka so ka saki qala sai yace atawaggahu min luhumil ibil yace ya rasulullahi zan sake arwalla a sababin cin naman raƙumi qala na'am manzo Allah yace kwarai dole ka sake arwalla wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi kamar yadda malam ya faɗa don haka wannan hadisi yana tabbatar da cin naman raƙumi na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla don haka malam ya zo da hadisin a wannan babu to haka shi ma hadisi na al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa cewa cin naman raƙumi na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla lafazin hadisin na albara shine yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su'i lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa tambaya muka ce ana tawaffa'u min luhumil ibil ya rasulullahi shin mun sake arwalla a sababin cin naman raƙumi da muka yi qala na'am manzon Allah yace kwarai qala sai yace ana tawaffa'u min luhumil ghanam shin mun sake arwalla a sababin cin naman kankanan dabbobi qala la manzo Allah yace masa a'a ba za ku sake ba wannan yana tabbatar da kenan cin naman raƙumi na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla sannan malam ya zo da hadisin Abu Huraira bayan haka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa man ghassala mayyitan falyaghtasil duk wanda ya wanke mamaci manzo Allah yace yayi wanka wa man hamalahu duk wanda ya dau gawa falyatawaffa manzo Allah yace ya sake arwalla hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kyautata danganan hadisin amma hadisin baya nuna cewa duk wanda ya dau gawa in yana da arwalla arwallar ta warware dole ya sake a'a an so ne yayi arwallar amma arwallar sa tana nan ba warwarewa ba sai in yana da ita an gane ko an so ga wanda ya dau gawa ya sake arwalla kuma an so ga duk wanda ya wanke mamaci wato shi ma yayi wanka kamar yadda hadisai ingantattu su ne suka sarrafa wato wannan umarni daga wajabci zuwa mustahabbanci cewa an so ga wanda ya wanke mamaci ya yi wanka an so ga wanda ya dau gawa ya yi arwalla sannan hadisi na karshe wanda muka tsaya a kansa hadisin Abdullahi ibn Abi Bakar Allah ya kara masa yadda ke cewa a cikin takadda wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya aika ma wato Amr ibn Hazm lokacin da manzon Allah ya aika shi zuwa Najran domin ya karantar da su addini manzon Allah ya rubuta masa wannan takarda wanda ta kunshi abubuwa da yawa na karantarwar addini a cikin takardar manzon Allah ya yasa aka rubuta masa Allah ya masa Qur'ana illa qahir kada wanda ya shafi alqur'ani sai tsarkakekke kada wanda ya shafi alqur'ani sai tsarkakekke tare da cewa wannan hadisi ne mursal kamar yadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya rawaito shi a cikin littafinsa al-Muwaffa kuma al-Imam an-Nasa'i ya sadar da danganan hadisin haka nan Ibn Hibban amma dan ya faɗa cewa hadisi ne ma'lul ma'ana yana da illa dan haka a takaice hadisin ne bai inganta ba kuma ko ya inganta wato babu wato hujja wadda take yankakka akan cewa ga wanda ake nufi da ne tsarkin cewa wanda zai shafi arwa wannan alqur'ani ga wanda ba zai shafa ba saboda kasancewar da yace illa zahir sai tsarkakekke to lafazin zahir anan yana daukan al'amura kamar guda hudu yana iya kasancewa wa ake nihi da cewa kada wanda ya shafi alqur'ani sai tsarkakekke kenan sai dai musulmi domin musulmi tsarkakekke ne wanda ba musulmi ba wannan najasa ne kamar yadda ubangiji ta'ala yace ya ayyuhan ladina amanu innamal mushrikuuna najas ya ku mu'minai ku san da cewa mushrikai najasa ne kaga kenan mafhumul mukhalafa wanda ba mushriki ba kenan tsarkakekke ne musulmi tsarkakekke ne to kaga anan illa fahir yana iya daukan ma'anar sidi musulmi kada wanda ya shafi alqur'ani sai musulmi kenan kafiri baya halatta ya dafa alqur'ani sannan ma'ana ta biyu yana iya kasancewa illa zahir kenan sai wanda yake tsarkakekke game da najasa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya gabata hadisin Abu Qatada da aka kawo masa ruwan arwalla a kasko aka ajiye masa sai mage ko mu ce kyanwa ko mu ce musa ko mu ce kulewa sai ta zo tana nihin ta sha sai ya karkato mata makaye ta sha ita wannan mata da ta kawo masa ruwan sai ta tsaya tana kallon shi tana mamaki sai ya ce a ta'ajabina ya ibnata aki ya ce mamaki kike ya ke diyar dan uwana ta ce kwarai ya ce to ai manzon Allah ya faɗa mana inna halaisat bi najas ai mage ba najasa bace innama hiya min al-qawafina alai tana daga cikin masu hidima masu shigi da fuci gare ku to kaga anan kenan idan aka ce zahir yana iya zamantowa wanda yake tsarkakekke kenan babu najasa tare da shi kenan wanda yake da najasa ba zai dafa alqur'ani ba sannan kuma lafazin zahir yana daukan ma'anar wanda ba shi da janaba yana daukan ma'anar wanda ba shi da janaba domin wanda yake da janaba ba za a ce masa tsarkakekke ba kamar yadda Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu ana zaune da shi manzon Allah ya hango shi aka zo aka zauna da shi ba tare da tantancewa sai ya tashi kawai zari zuwa jimawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune da Abu Hurairah sai ya ga baya nan zuwa jimawa can sai ya dawo sai manzon Allah ya ce masa aina anta ya Abu Hurairah ina ka tafi sai ya ce ya Rasulullahi lokacin da na zo ina da janaba ne lokacin da na hango ka ni kuma ina kyamar na zauna da kai halin ina da janaba ma'ana ba ni da tarki manzo Allah sai ya ce subhanallah yace innal mu'mina laysa bi najas yace ai mu'mini ba najasa bane to kaga kenan anan illa zahir yana iya daukan ma'anar wanda ba shi da janaba kenan shi ake nihi kenan yakan iya kasancewa shi ake nihi to duk lokacin da ya kasance nasi na shari'a yana daukan ma'anoni daban cewa yana iya zamantowa kaza yana iya zamantowa kaza yana iya zamantowa kaza to babu yanke shakka a ce kaza ne saboda haka malamai suke cewa idza baraka al-ihtimal baqara al-istidlal idan na yuyuwa ta kunno kai to kafa hujja na baci duk abinda zai zamanto yana iya daukan kaza me yuyuwa kaza ake ni me yuyuwa kaza ake ni me yuyuwa kaza ake ni to wannan ba maganar ka yanke shakka ka ce kaza ake ni domin waccan ma'ana kin ma akwai ta to dan haka wannan hadisi tare da cewa bai inganta ba kuma ko ya inganta babu wata fuska da za a yanke shakka a ce kaza ake nihi ba wanda zai dafa alqur'ani sai mai tsarki ma'ana wanda ba shi da arwalla yana ma'ana ta hudu shine wanda yake da arwalla sunan shi mai tsarki wanda ba shi da arwalla kenan ba a kiran shi mai tsarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallar kayan ku in yayi hadasi sai idan yayi arwalla kaga wanda ba shi da arwalla ba za a ce bai yana da zarki misali yanzu ne yana cewa wani kana da zarki kana iya ce masa me kake nihi ba ka da zarki ma'ana ba ka da arwalla to dan haka kuma waccan aya da aka kafa suka kafa hujja da ita ita ma a cikin ayar malamai suka ce babu wato dalilin da ke tabbatar da harancin dafa alqur'ani cewa sai ne arwalla da yace innahu alqur'anul karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharu ubangiji ta'ala yace innahu lalle wannan abu da ka zo da shi la qur'anu lalle abun karantawa ne karim wanda yake mai daraja fi kitabin maknun wanda asalin sa na cikin littafi wanda yake sitirtacce shine lauhul mahfuz la yamassuhu ba wanda ke shafar kenan wannan littafi illa almutahharun sai ababan tsarkakewa to ababan tsarkakewa anan la yamassuhu wasu sai suka mai da la yamassuhu zuwa alqur'ani suka ce la yamassuhu ai ba wanda ke shafar alqur'ani illa almutahharun sai ababan tsarkakewa kenan daga cikin yayan adam an gane ko illa al-mutahharun sai ababan tsarkakewa ba masu tsarki ba ababan tsarkakewa to wasu malamai suka ce ai ka'ida ta larabci suka ce ad-damir yaqudu ila aqrabil mafhum shi damir yana komawa zuwa mafi kusan abin da aka ambata menene yafi kusa da wannan damir din na laye masu shi ne kitabin maknun dan haka laye masu ba wanda ke shafar wannan littafi na lauhul mahfuz illa al-mutahharun sai ababan tsarkakewa sune mala'ikun Allah subhanahu wata'ala dan haka ita ma wannan aya babu dalilin da ke tabbatar da cewa ba wanda zai dafa alqur'ani sai wanda yake da arwalla sai wanda yake da tsarki dan haka dai a takeice din aka koma al-bara'atul asliya kenan asali shine halaccin dafa alqur'ani an gane ko sai an samu dalili shi kuma da yake haramta haka shi kuma duk dalilan da aka kawo babu dalilin da zai iya zama hujja dan haka malamai suka tafi akan cewa ko ma wane ne ko da mai janaba ko da mai al'ada na halatta su dafa alqur'ani domin babu dalilin da ke haramta musu haka tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa mai janaba da mai al'ada ba za su dafa alqur'ani ba saboda waɗannan dalilai da suka kafa hujja da su amma dalilan babu dalilin da zai iya zama hujja زام تاشي حديثي لغبا وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان رواه مسلم وعلقه البخاري وتلقى عائشة الله إكرمت يدك فتا مزا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن چينا أمبتن قبنج جنسا أچكن دكان زامن نسا لفظن أحيان jami'i ne na hin an gane ko idan aka ce hin ma'ana qit'atun min az-zaman yanki na zamani ala anan bi ma'ana fi az-zarfiyya shine tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi ai fi kulli ahyanihi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance na ambaton ubangijin sa a cikin dukkan zamanin sa an gane ko wannan yana nuna mana a kowane hali bawa yake to na halatta ya ambaci ubangijinsa subhanahu wata'ala in ma tasbihi ko haylala ko takbir ko tahmid da sauransu sai istighfar duk abin da yake na ambaton Allah a cikin kowane hali to wannan na halatta mutum yayi sawa'an kana kwance ko kana zaune ko kana tsaye ko kana tafiya to ana buƙatar a kowane yanayi ka zama mutum mai ambaton ubangijinka subhanahu wata'ala babu wani hali da aka hana mutum cewa ya ambaci sunan ubangijinsa kana zaune ko kana kishin gide ko kana kwance duk halin da kake zaka iya ambaton ubangiji subhanahu wata'ala shine ubangiji ta'ala ke faɗa allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mu'minai masu hankula wanda yace inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم yace sune wadanda suke ambaton ubangijinsu qiyaman halin suna tsaye wa qu'udan da halin suna zaune wa ala junubihim haka nan halin suna kishin gide ko kuma suna kwance akan hagun kurransu suna ambaton ubangiji subhanahu wata'ala wannan jinjinawa ce da yabo Ubangiji ta'ala yake ma bayinsa masu ambaton shi a kowane hali. Don haka Aisha anan take tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane hali, kowane zamani, ma'ana yana ambaton Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine karatun Alkur'ani. Karatun Alkur'ani. Don haka wannan hadisi yana nuna mana cewa a kowane hali mutum zai ambace, zai cikin kowane yanayi yake an halitta masa wato ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka wasu malamai suka ce koda mutum yana da janaba, an gane ko, koda yana da janaba, to duk wani abu wanda yake na ambaton Allah zai iya yi. Tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa mai janaba baya halatta ya ringa karanta Alkur'ani, sai dai kamar aya ɗaya zuwa aya biyu a bisa fuska ta neman tsiri ko kuma kafa hujja, to zai iya karanta wannan aya. Misali kamar ayatul kursi a fuska ta neman tsiri da sauransu, zaka iya karantawa kana da jaraba. Suka ce ko kuma kafa hujja, misali mutum ya tambaye ka wato menene hukuncin, kamar misali ya tambaye ka menene hukuncin cin dukiyar maraya, sai ka ce masa ai haramun ne inda ta hanyar zalunci. Sai ka ce Allah ya faɗa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda. Misali ka zo masa da wannan aya a bisa fuska ta kafa hujja, suka ce to wannan ba laifi. To amma yin mun koma wancan dalili wanda yake nuna cewa ga ya dafa Alkur'ani da wannan babu wani dalili, haka shi ma karantawar babu wani dalili da ya haramta ma mai janaba ko mai al'ada karanta Alkur'ani. Tare da cewa malaman da suka ce ba za a karanta ba sun ce ita mai jinin al'ada an mata rangwama za ta iya yin tilawa don kada ta manta abin da ta haddace. Amma dafawar suka ce ba za ta yi ba, amma tilawa in za ta iya sauke Alkur'anin sai ta yi tana cikin yanayin wannan al'ada. Don haka wannan dai yana nuna mana kenan asali hatta da ko mutum yana da janaba, ko da yana da janaba, to wannan ya halatta ya ambaci sunan Ubangijinsa, kuma yana daga cikin ambaton Ubangiji shine wato karatun Alkur'ani. Sai dai abinda malamai suka keɓance a nan, lokacin da mutum yake cikin yanayi na biyan bukata, bawali ko bayan gari ko saduwa da iyali, to a irin wannan yanayi bai dace ba ya zamanto yana karanta Alkur'ani da sauransu. Me yasa? Saboda mahali lokacin biyan bukata da sauransu wannan wuri ne wanda yake na kazanta, kuma Alkur'ani bai dace da wannan mahali. An gane, domin Alkur'ani abu ne wanda yake bukatar girmamawa, yana bukatar girmamawa. To don haka a takaice wannan yana nuna mana kenan mumini ya yi kokari ya fa'idanci kwanukan rayuwarsa, ya zamanto kada ka bar lumfashinka na fita haka ba tare da ka fa'idance shi. Ka zamanto mai naci akan ambaton Ubangijinka a kowane yanayi, kana zaune ko kana kwance ko kana tafiya, duk cikin yanayin da kake ka zamanto mai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda Ibnu Umar yake faɗa, yake cewa duk mazauni idan muka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kafin mu tashi daga wannan mazauni za mu kirga sama da su 100, manzon Allah yana komawa ga Ubangijinsa da tuba, yana roƙon gafara. Kuma haka wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna shara'i'al islami kad kasurat alayya, ya ce ya rasulullahi shari'o'i na musulunci, ma'ana abubuwan da Allah ya shar'anta mu, ya ce sun yi yawa. Ya ce ya rasulullahi nuna mana babu na tamassaku bi, nuna mana hanyar da za mu yi riko da ita mai sauki. Manzon Allah ya ce masa la yazalu lisanuka raquban min zikrillahi azza wa jalla, kada harshenka ya gushe yana danyi game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana harshenka ya zamanto yana cike a kowane lokaci game da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kalimomi masu saukin faɗa akan harshe, masu nauyi a cikin mizani, waɗanda sun kai matuƙa a wajen soyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala su ne subhanallahi al'azim, subhanallahi wa bihamdihi. Kamar yadda ya faɗa, kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman saqilatani fil mizan, sai ce subhanallahi al'azim, subhanallahi wa bihamdihi. Da haka wannan yana nuna mana kenan ya zamanto a kowane yanayi, a kowane hali mutum ya zamanto mai ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Waɗannan halaye guda uku da malaman suka turge, ma'ana lokacin da mutum yake bawali ko lokacin da yake bayan gari ko lokacin da yake kusantar iyali, zikiri zai iya yi na zuciya shine hararun girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tunani game da al'amuran Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A wannan yanayi mutum zai iya yi, amma zikiri na harshe shine mutum zai dakatar da shi a cikin wannan yanayi. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدارقطني ولينه. وتلقى أنس بن مالك الله يكرم سيدا كيف أدى للنيم زن الله صلى الله عليه وسلم احتجم وتيايكه أغانيه. Lafazin ihtijama an ciro shi ne daga al-hijama. Al-hijama wato shine kaho. Menene kaho? Shine akan tsatsa ga jikin mutum, wanzani sai ya kafa kaho a jikin, sannan kuma sai ya sanya bakin shi ya ringa tsuntsu wato jini daga jikin mutum da wannan kaho. Wanda shi yin kaho nau'i ne daga cikin nau'uka waɗanda suke na samun waraka da izinin Allah, kamar yadda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul Bukhari. Manzon Allah yake cewa ash-shifa'u fi salati, samun lafiya ko kuma mu ce lafiya akan same ta a cikin abubuwa uku, ko ka ce waraka akan yi dace da ita a cikin abubuwa guda uku, ko ka ce waraka na kasancewa a cikin abubuwa guda uku. Farko manzon Allah ya ce shurbatu asl, shan zuma. Shan zuma yana daga cikin abinda ke warkar da bawa da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Nasi ne na Al-Qur'ani, fihi shifa'ul linnas. Ubangiji ta'ala ya ce game da shan zuma wato akwai samun waraka ga mutane. Manzon Allah ya ce abu na farko wanda ake samun lafiya yace shine shan zuma. Dan haka kowace irin rashin lafiya kake da ita, in dai ba rashin lafiyar da likita ya taka maka burki cewa karka sha kayan zaki, an gane ku, to wannan kuma bai dacewa ka sha zumar a wannan lokaci. Bai dacewa ka sha, in kamar misali shi likitan ya tabbatar maka cewa karka sha wannan domin zai maka illa a jiki, to wannan bai halatta mutum ya sha, saboda kasancewa shi ma wani nau'i ne na ilimi wanda Allah yake sanar da wasu daga cikin bayin shi. Amma duk da cewa ba ni da masaniyar shin zakin zuma yakan yi illa ga wanda yake da cutar sukari ko baya illa. Sannan abu na biyu maza Allah sai yake faɗa, sai yake cewa wato wa sharqatu mihjam, ma'ana da tsaga wanda yake na kaho, ma'ana yin kaho shine al-hijama. Maza Allah ya ce shi ma yana daga cikin abin da ake samun lafiya da izinin Allah. Na uku sai ya ce wa kayyatu nar, ma'ana da sakiya ko ka ce lalas, shine akan sanya karfi cikin wuta, in yayi zafi sai a ringa durawa a jikin mutum, to da izinin Allah shi ma akan samu lafiya. Kamar misali cuta an kasa kane kanta, ya anyi, to a duk lokacin da aka sanya karfi cikin wuta aka ringa durawa a jikin mutum, to da izinin Allah zai samu lafiya. In ma kurji ne miki wanda anyi yaki warkewa, to a ƙarshe in aka sanya karfi a cikin wuta, in yayi zafi aka dora abun da izinin Allah zai warke, shine ake kira sakiya. Sai dai a hadisin wata riwaya manzon Allah ya ce sai dai ina kyamar, wato shine lalas, shine yin sakiya a sanya karfi a cikin wuta a dora, manzon Allah ya ce ina kyamar haka, amma shi ma da izinin Allah akan samu waraka. Dan haka dai maganar cewa ga cuta ba ta da magani wannan kwata-kwata ma bai taso ba, kowace rashin lafiya da Allah yake saukar wato ya saukar da maganinta, kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa li kulli da'in dawa'u, kowace rashin lafiya tana da magani. Manzon Allah ya ce idan aka yi dace da magani wato bara bi iznillahi azza wa jalla, marar lafiya zai samu waraka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai in ba a yi dace ba, amma kowace rashin lafiya akwai maganinta. Haka a wani hadisi yake cewa yace ya ibadallahi tadawo, manzo Allah yace ya ku bayin Allah ku yi magani. Sai yace fa inna Allah lam yaba'a da'an illa wada'a lahu shifa'an, domin Ubangiji ta'ala bai taba saukar da wata cuta face sai ya saukar da maganinta. to shine anan yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ihtijama wato ya sanya an masa kaho wa salla kuma bayan an gama kahon manzon Allah ya tashi yaje salla walan ya tawabba wato bai saki arwalla ba al-imam ad-darqutni shi ya fitar da wannan hadisi walayyanahu amma ya raunana hadisin cewa hadisi ne da'ifi a takeice hadisin bai inganta ba kuma sai mu koma al-bara'atul asliya fitar jini baya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla dan an tsaga jikin ka jini ya fita to wannan arwalla tana nan ba inda ta tafi kamar yanda wancan hadisi wanda yake nuna in mutum yayi haƙo ya yanke sallah ya je ya arwalla ya gini shi ma wannan hadisi bai inganta ba kenan asali sai mu koma fitar jini ba ta daga cikin abubuwan da ke warware arwalla domin babu hadisin da yake nuna cewa in jini ya fita daga jikin mutum sai ya saki arwalla an gani shi hadisin ba hujja bane me yasa saboda bai inganta ba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho ya sa an masa kaho sannan ya tashi je sallah ba tare da ya saki arwalla ba to hadisin bai inganta ba amma asali da mun fitar jini baya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla wa an Muawiyah radiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aynu wika'u as-sah فإذا نامت العينان استغلق الوكاء رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استغلق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعف ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا وفي إسناده ضعف وتدغ معاوية الله إكرم سيداك فدا مزان الله صلى الله عليه وسلم يجي العين وكاء السهي مزان الله يجي إلو وتشيني مدور الدبرة إذا أكتشي السه إتجي قبر الدبرة إن إسكا كيبتا مزان الله يجي العين وكاء السهي wato ido shine madaurin addubura idan aka ce alwika zirik wanda ake daure bakin sarka kenan ido shine yake daure bakin kofar addubura wanda mutum kenan yana da sanin abin da yake fita daga cikin shi a wannan lokaci in ma iska tana famar za ta fita in dai abin da kake to kana yin tsari ta kada ka fita to amma duk lokaci sai ya ce fa idza namatil aynani idan idanu sun yi bacci istaqlaqa al-wika wannan madauri sai ya kunci me yasa saboda mai bacci ba ya da jin sanin abinda wannan bai da sanin yanda zai yi tsare wato fitar iska daga jike shi shine yace fa idza namati al-aynani idan idanu sun yi bacci istaqlaqa al-wika wannan madauri sai ya kunci don haka mai bacci so da yawa iska ta kan fita daga jike shi ba tare da ya san ta fita ba shine yace al-aynu wika'u as-sahi wato ido shine wato madaurin addubura fa idza namatil aynani idan idanu sun yi bacci istaqlaqal wika manzon Allah yace madaurin sai ya kunci to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da fitar iska wato na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla don haka anan kenan wannan hadisi yana nuna cewa shi bacci sababi ne wanda an gane kuke wanda ke sababi ne wanda yake na warware arwalla amma a karan kanshi baya warware arwalla tunda anan ya nuna cewa idan mutum yayi bacci ne kenan shi madaurin zai kunci kenan in madauri ya kunci iska ta fita arwalla ta warware dan haka nan malamai suka ce bacci wanda yayi nauyi wanda mutum bai san ba yanayin da yake ciki to wannan bacci shine yake warware arwalla amma duk baccin da mutum ya san wanda ya tafi da wanda ya zo da abinda ake abu to wannan bacci baya warware arwalla ko da ya yi tsawo kaga anan baccin da yayi nauyi shine hankalin mutum yake gushewa bai san ba iska ta fita daga jikinsa to duk baccin da yayi nauyi wanda yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla don haka malamai sai suka kiyasta wato gushewar hankali ta hanyar tafuwar hankali ko suma ko maye misali duk wanda bayan yana da arwalla sai hankalinsa ya gushe in ma ta hanyar maye ko kuma ta hanyar suma ne ko kuma ta hanyar wani abu ne wanda yake na tabin aljani kamar misali hankalin mutum da yake gushewa to har wallahi ta waro ne saboda me yasa shi kanshi bacci din mutum yayi ai hankalin sa ne ya gushe bai san me yanayin da yake ciki to duk waɗannan abubuwa da suma da maye da gushewar hankali game da tabin aljani da sauransu an kiyasta su ne akan bacci dan haka duk wanda ya sade daga cikin wannan uku ya same shi to a rawalarsa ta warware shine anan yace al'ainu wika'u sahi wato ido wato shine madaurin addu'a fa idza namatil aynani idan idanu sun yi bacci istaqlaqal wika dan Allah yace madaurin sai ya kunci wannan hadisi ya inganta hadisi ne wanda ya inganta al-Imam Ahmad da al-Imam Qabrani su suka fitar da hadisin al-Imam Qabrani ya dada a riwayar sa wa man nama falyatawadda azan Allah yace duk wanda yayi bacci falyatawadda ma'ana ya sake arwalla kenan duk wanda yayi bacci ya sake arwalla shine bacci wanda yake mai nauyi kenan amma in bacci ne mara nauyi wannan baya sake arwalla kamar yanda hadisi ya gabata cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yantaziruna al-isha'a hatta takfika ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddaun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna jiran sallar isha sai kansu ya ringa dangi saboda bacci kuma sannan a tare ikamar sallah su tashi sai sallah ba tare da sun saki a rawanda ba kinan dan haka wannan lafazi da yace wa man nama falyatawadda duk wanda yayi bacci ya sake arwalla sai ka ce bacci wanda yake mai nauyi kenan wanda mutum bai san ba yanayin da ake ciki akan wannan lafazi ne wasu malamai suka tafi akan cewa bacci kawai sawa'an mai nauyi ko mara nauyi mai tsawo ko gajere in dai mutum yayi arwallarsa ta waro ne tunda ya ce wa man namu falyatawadda don haka malaman da suka hada kan waɗannan hadisai suka ce bacci mai nauyi wanda hankalin mutum ya gushe shine ke wajabta sake arwalla amma in dai bacci mara nauyi ne to baya wajabta sake arwalla shine malam sai ce wa hadhihi ziyada fi hadha alhadisi inda Abi Dawud min hadisi Ali wato wannan kari na al-Imam Qabrani a wannan hadisi akwai shi a wurin al-Imam Abu Dawud ta hanyar hadisin Ali amma duna qaulihi banda fadar sa da yace istaqlaqal wika ana bazin da ke cikin sunani Abi Dawud da riwaya ta Ali babu istaqlaqal wika amma akwai al-ainu wika usahi shine sai yace fa wa man nama falyatawadda duk wanda yayi bacci ya sake arwalla malam sai yace wa fi kilal isnadain babu a cikin kowanne sanadin guda biyu akwai rauni amma a takaice su waɗannan sun inganta wannan na uku shine bai inganta ba da yace wa Abi Dawud aidan an ibn Abbas radiyallahu anhuma marfu'a na ga Imam Abu Dawud dada kuma riwaya daga Abdullah dan Abbas hadisi ne marfu inna al-wudu'u ala man nama mubtaji'an cewa arwalla na zama wajibi akan wanda yayi bacci a kwanci to akan wannan malamai suka ce bacci in dai a zauna kai komai nauyin shi suka ce arwallarka tana nan koda baka san ba abin da yake gudana inda suka ce anan manzon Allah ya ce wa man inna al-wudu'u ala man nama mubtaji'an cewa arwalla kadai na zama wajibi ga wanda yayi bacci a kwanci in dai a zauna kai to arwallarka tana nan to amma a takaice hadisin da yake ta ba hadisi ne gari hadisi ne ma munkar zamu ce kamar yadda malamai suka faɗa iya abin da yake ta kenan wa man nama falyatawadda amma innamal wudu'u ala man nama mubtaji an wannan bai inganta ba hadisi ne munkar dan haka sai ka koma kenan ka'ida ta baya in bacci ne mai nauyi to ta kowane hali ka yi shi arwalla ta waro ne in bacci ne mara nauyi ko a kwance ka yi shi arwallarka tana nan ko a kwance ka yi shi in dai ka san me ake faɗa ka san wanda ya tafi ka san wanda ya zo kana sanin abubuwan da suke gudana to wannan arwalla ba ta waro ba wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ياتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه البزار واصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهو وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت وأخرجه ابن حبان كذلك بلفظ فليقل في نفسه وتلقى عبد الله بن عباس الله إكار مسيدا كيف قال للي مزان الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان في صلاتي manzo Allah yace shaytani yakan zo madayanku a cikin sallarsa ma'ana lokacin da mutum yana sallah shaytani yakan zo masa shine yace ya'ati ahadakum ash-shaytanu fi salatihi shaytani yakan zo madayanku a cikin sallarsa fayanfuku fi maq'adati wato sai yayi busa fi maq'adatihi wato a mazauninsa ma'ana wajen addubar shi sai yazo sai yayi wata busa fayukhayyadu ilayhi shi wannan mutumin da shaytani yazo yayi busa a addubarsa sai a kamanta masa annabu a hadafa cewa tamkar yayi iska walam yuhdis alhadi kubayba kawai wannan busa ce da shaytani yazo yayi sai ka ringa ganin tamkar kai iska alhadi ba kai ba manzo Allah yace to fa idza wajada zalika duk wanda ya samu haka manzo Allah yace fala yasari kada yanke sallah ya juya hatta ya sama a sautar ya saurara har sai ya tabbata cewa ya ji karin fitar ta a wuyaji da rihan ko kuma ya ji warinta wannan yana nuna mana duk wani kokonto da duk wani wasiwasi wato ba a waiwayawa a kan shi sai ka samu tabbas kenan asali in kana da arwalla duk wani wasiwasi da zai zo maka cewa iska ta fita daga cikinka ko ba ta fita ba ko kuma bayan nayi arwallan nan ne na jiban daki ko kuma kafin nayi arwallan ne na jiban daki wannan duka sai ka mai da shi gefe zaka kasance akan yakini shine kana da arwalla sai ka samu tabbas in tunaninka ya tabbatar maka eh haka ne ashe bayan nayi wannan arwalla ne na je na tsugunna to anan kana da tabbas in wasu dalilai sun tabbatar maka da haka ka samu yakini to haka wannan fitar iska da za a kamanta ma mutum ba maganar ka yanke sallah sai kana da tabbas ka ji karin fitar iskar ko kuma ka ji warinta shine yace ya ati ahadakum shaytanu shaytani yakan zo madayanku fi salatihi a cikin sallarsa fayanfuku fi maq'adatihi yayi busa ga addubarsa fayukhayyamu ilayhi sai aka manta masa annahu ahadasa cewa yayi iska abinda ake ne da alhadas anan shine iska walam yuhdis alhali ko bihi ba fa idza wajada zalik idan dayanku ya samu haka manzo Allah yace fala yansari ma'ana kada yanke sallah hatta ya sama a sautan sai ya ji karin fitar iskar aw ya ji da rihan ko kuma ya ji warinta bugu da kari wannan hadisi kenan na daga cikin dalilan da suke nuna fitar iska na daga cikin abubuwan da ke warware arwalla al-imam al-bazzar shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa al-musnad asalin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim ta hanyar hadisin Abdullahi ibn Zaid naga al-Imam Muslim kwatancin wannan hadisi riwaya daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda sanan malam sai yace naga al-Hakim an-Naisa'uri a cikin littafin sa al-Mustadrak riwaya daga Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne marfu idza jaa ahadakum ash-shaytanu manzo Allah yace idan shaytani ya zo madayanku fa qala yace da shi innaka ahadasta ai kai iska kai hadasi fali ya kulka zamta ya ce kariya kake ibn hibbani ya fitar da wannan hadisi da lafazin fali ya kulki nafsi a cikin zuciyarsa zai ce kariya kake shaytani ba haka ba zai fada da harshe a zuciyarsa zai ce kariya kake ma'ana yakan zo ya ce ma mutum ai kai iska to tare da cewa shi wannan hadisi bai inganta ba a takaice dai wannan yana nuna mana babban makiyin mu shaytani a kowane hali fama yake sai ya bata ma dan adam wato sai ya bata ma mumini ibadarsa dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna mana gayen da zamu kenan sai mun yi karin fitar iskar ko mun ji warinta sannan mutum sai yake amma a sababin wasiwasin sa mutum zai yake sallah nan muka zo karshen baban da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.